daga nan birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na BOY Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da Dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com Masu raro assalamu alaikum yanzu ma dai sarfil hashin gumin ne daga nan birnin Washington DC tare da Alheri Grace Abdul da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin kamar yadda aka saba a kowane daren asabar Jummai Alza ta gabatar da shirin tsintsiya madaurin ki daya daga bisani kuma Ibrahim Ka Almasi garbe kama ni shirin jawabai daga dattawa haka kuma albarkacin watan Ramadan zamu ji tasirin azumi akan matasa amma kafin mu kai ga shirye-shiryen namu sai mun fara da shan cikakkun labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu An rantsar da shugaban kasar Misira Abdel Fattah El-Sisi domin wa'adin mulki na biyu yau Asabar gaban majalisar dokokin kasar inda ya shaida musu cewa yana daukar kansa matsayin shugaban kasar dukkan al'ummar kasar da waɗanda suka goyi bayan sa da ma waɗanda ba su goyi bayan sa ba
Wal an wa i'mala li nass al-mada 104
Kakakin majalisar dokoki Ali Abdel Al ya gabatar da shugaba Sisi ga 'yan majalisa ya shaida musu cewa ya ayyana shi a hukumance a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka gudanar cikin watan Afrilu da hukumar zaben kasar ta aiwatar Sisi ya lashe kashi 90 cikin 100 na kuri'un da aka kada a zaben da aka kara tsakanin sa da wani mai ilimin zane-zanen gidaje wanda ba sananne ba da ya shiga takara dab da zaben yan takara da dama fitattu ko dai sun janye ko kuma aka dakatar da su bisa hujjar cewa ba su cancanci tsayawa takara ba
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري.
بين أوكر رنسوا سيسي يا بين التشيوا زي أي كي تقرو دومين جن كسا. دشاة مكومة دزات تشمو بورا الأمة نظام كسا دتشي غبا. دكما كابا فانديشن نأنتي دديمقراطية. دمايدو دكسا مصر بس تربا دكيما كسا شن دنيا. أبين ديبي جريو كسا سبيلي للكيتن تشينجدا. يا كوما جد التشيوا الأمة كسا مصر. Za su hada hannu wajen yakar ayyukan ta'addanci har sai sun shawo kan wannan matsala baki daya. An rantsar da shugaban jam'iyyar 'yan gurguzu Pedro Sanchez yau Asabar a matsayin sabon Prime Minister kasar Spain bayan da majalisar dokokin kasar ta kada kuri'ar nuna rashin goyon bayan Prime Minister Mariano Rajoy jiya Juma'a. Sarkin Spain Philippe na shida shine ya rantsar da sabon Prime Minister a wani biki da aka yi a fadar sa dake Zarzuela kusa da Madrid. Sanchez ya samu nasara ne bayan kada kuri'a kan kudirin da aka gabatar na nuna rashin goyon bayan Prime Minister inda 'yan majalisa 180 suka goyi bayan kudirin yayin da 169 kuma suka nuna rashin goyon baya. Dan majalisa guda kuma bai kada kuri'a ba a majalisar wakilai mai kujeru 350 wannan ne karan farko da majalisar dokoki ta sauke shugaba a kasar Spain tunda aka kafa mulkin demokradiya shekaru 40 da suka shige an kada kuri'ar nuna rashin goyon bayan Rajoy ne bayan shekaru 6 da hawan sa karaga mulki sakamakon laifin cin hanci da rashawa da ya shafi waɗansu tsofaffin membobin jam'iyyar sa Sanchez shugaban jam'iyyar Workers ta 'yan gurguzu ya zama Prime Minister Spain na 7 tunda kasar ta koma mulkin demokradiya cikin shekara ta 1970 bayan mulkin kama kariya na Francisco Franco to kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya kushe wa girke sojoji da China ta yi a tsibirin da ke tekun da ake takaddama akai inda yace an tura makamai a yankin ne da nufin yi wa makwabtan Beijing barazana da kuma kirsasa musu ya bayyana haka ne a jawabin da ya gabata a taron harkokin tsaro na kasashen Asia da ake gudanarwa shekara-shekara da ake kira Shangri-La Dialogue ko kuma SLD a takaice a jawabin sa Martins ya zayyana tsarin Amurka da ke neman ganin an sami zaman lafiya da walwala a yankin Pacific yace tsarin China a tekun kudancin kasar Ya saba wa tsarin da muke goyon baya na yin gaskiya yana kuma kawo tababa akan ainihin burin China. Babban jami'in na ma'aikatar tsaro ta Pentagon ya ambaci tura makamai masu linzami da ke kange jiragen ruwa da nahar-haren da ake kaiwa ta sama da na'urorin dode kayayyakin aiki da wuta da kuma girke jirgin yaki a tsibirin da ke mashigin tekun Vietnam. Ko da yake hankalin galibin kasashen duniya na karkata ne akan Koriya ta Arewa da kuma Amurka akan ganawarsu, taron na bana ya maida hankali kan makomar yankin da yadda za a tinkari shishigin da China ke ƙara yi. Daga ƙarshe za a ci gaba da ganawar da aka shirya yi tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da takwaransa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un ranar 12 ga watan Yuni a Singapore. Shugaban Amurka ne ya bayyana haka jiya a fada White House bayan ya karbi wasiƙa daga Kim da wani babban jami'i mai shiga tsakani kan batun makaman nuclear na ƙasar Koriya ta Arewa ya miƙa masa hannu da hannu. Bayan ganawar ta ba sabon ba da tsohon jami'in ma'aikatar leƙen asirin Koriya ta Arewa a fada shugaban ƙasa ta White House, shugaba Trump ya sanar da sake komawa kan shirin taron kolin da shugaba Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Koriya ta Arewa tana neman dama a fannin harkokin tattalin arziki da kuma sassaucin takunkumin da aka kakaba mata da suka durkusa da kasar.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka anan Washington DC. Madalla, to masu sauraron mu yanzu zamu kuma gefin baiwa Jummai Alfili don ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
Tsiya
madaurin ki daya.
Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau ma za mu ci gaba da gabatar muku da ra'ayin matasa akan yadda su suke ganin za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. A wannan karin za ku ji ra'ayin matasa daga yankin Kaduna birnin Gwamna, kuma wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara shi ya samu mana waɗannan ra'ayi kamar haka.
Sunana Muhammadu Aminu, wannan azumi da yake ya zo mana cikin kwanciyar hankali, masha Allah. A gaskiya ba mu tsagana tashi hankali, wanda ke da tashi hankali wanda bai da sana'a yana zaman banza shine dan kashe wando ko da yaushe hankalin shi a tashi. Abinda zamu yi shine ko sai mu jawo su su koyi sana'a ko da yaushe, amma zaman wanda zaman banza bai da kyau, suke yin shaye-shaye su kashe-kashe wanda bai dace ba. Amma gara sana'a za ka tsaya karfa mu kanka asiri a kullewa mu. To sakona da ni dan Allah dan Annabi san manzon Allah, matasa a dage a koyi sana'a ko da yaushe. An aka rike sana'an nan komai zai zama ya normal, amma ba rike sana'an nan ba akwai matsala.
Nasir Amina Abdullahi Hirgacikun ya mu dai alhamdulillah, saboda mu muna da sana'an da muke yi, in mun fito ba ruwanmu da wani jekanan jekanan. Abinda za a samu zaman lafiya kowane matashi ya samu aiki. Idan matashi yana da sana'an da zai yi, to ba ruwan shi da hange-hange wani, alhamdulillah za a zauna lafiya. In dai zuciyar mutum bata mutu ba, kuma ya sai yana da aikin yi ko mukankancin sa, in dai har zai fito ya nemi gumin sa ya nemi wahalan sa, to ko bai je wani wuri ba, in ya zauna nan wannan ya ta ishe shi ko ina ma ba zai je ba, sai ma wani ya zo ya ƙare da shi. Shawaran da zan ba ƴan uwana matasa su tashi su nema, idan suka tashi suka nema ba su samu wani ido ba ko kuɗin wani kona ba, to alhamdulillah za a samu zaman lafiya.
To sunana dai Al-Mustafa Bashir. To mu dai matasa ne masu jini a jika, saboda haka a kullun shi sa muke tashi mu nima, domin ba mu zauna akan wani ba ya zo ya ba mu, domin har ya mana wulakanci.
Sana'an da kace
baka ne zane ni, ba za a yi tashin hankali ba, saboda kowa daga safe yayi ana tashi domin a je a nima. To idan ko aka ce maka ba sana'an nan, shikenan tashin hankali da wasu abubuwan daban gan siyasa duk matasa za su iya tashi su yi. Amma yanzu saboda mu muna da aiki, kuma in Allah da muna so gwamnati ta taso domin ta taimaka mana domin mu ci gaba da sana'an nan namu. Matasa da 'yan uwan muna ba su shawara akan cewan a dage don Allah kan zuciyarmu ta mutu akan zuwa don wani ɗan siyasa sai ya ba mu. mu taso mu nima sana'a domin mu matasa mu ne manyan gobe.
Da farko suna na Isa, ina so in ja hankalin ƴan uwana matasa akan su daina shan kwaya ko wani abu don su je su biyowa ƴan siyasa, su je su kashe wani ko kuma su ciwa manufansu dai haka. Ina so su zo su daina irin wancan abubuwan don su samu sana'an yi, su daina bin ƴan siyasa ko wani abu ya haka, a ba su kuɗi ko a ba su kwaya su je su kashe wani ko su yi wa wani aiki ba daidai ba. Don Allah su dawo su yi sana'an yi, su samu sana'a ya zai fiye musu ta bakin su je su bi ƴan bangan siyasa. Gaskiya ina ga dai kan tashi tashin hankulan nan zai ragu, ko za a yi ma dai zai ragu, dan ba ka bar wajen sana'an ka ba ka tashi ka bi wani ɗan siyasa, ko kuma ka je ka yi wa wani, ka je ka ji wa ciwo a wani, kaga ba zai yi ba dan kana wajen sana'an ka ba ka bar wajen sana'an ka ba.
Assalamu alaikum, sunana Basira Tukun. Babbar hanyar da zamu bi mu samu zaman lafiya, mu yi hakuri da juna, manyan mu su ma su rika yi mana adalci, saboda abubuwan da yake faruwa a yau muna ganin abubuwan da suke shiga harkar girma, mu kuma ana barin mu a cikin kaskanci. To gaskiya wannan al'amarin shi yake sa zuciyar wanda bai da hakuri ta rika tunzura, saboda a yau talauci shi yake sa yaran mu shaye shaye, talauci shi yake sa ƴaƴan mu zina, talauci shi yake sa ma yaran mu rashin karatu. Duk da suna da arzikin su, ba abin da zai sa ka tunanin wani al'amari na daban, balle har ka je kana kawo ma zuciyarka wani al'amari da ba daidai ba. In muka yi hakuri da junan mu, duk ba wani abu bane a ciki. Kuma dai a yanzu kamata manyan mu su rika yi mana adalci akan abin da suke rikewa a hannayen su, su dan rika taimakon mu da shi.
To sunana Abdulkarim Abubakar Maudi. To gudunmuwan da zamu bada abu dai ne, baya wuce a ce sana'a, sana'an ma ya zamana ka dauke da muhimmanci fiye da shekarun baya. Dan yanzu ana cikin wani yanayi wanda kowa ya san rayuwa ta canza, samun da ba ɗaya yake da na yanzu ba. Gaskiya ina ganin da sana'a ba tashi hankali ko ya yake, musamman kuma ka cire ra'ayinka ga abun wani, abun wani zaka ga ba shi bane damuwanka, damuwan kawai sana'anka.
Sunana Musa Salisu. Amma gudunmuwan da zamu bayar da gwamnati ne ta ki bamu gudunmuwa, balle mu ma mu bada gudunmuwa. Ai sana'o'i ba ni a guri na, sana'o'i ba shi bane abubuwan da matasa suke bukata yanzu. Idan ka duba yanzu kashi 100 zuwa cikin 100 na matasan Najeriya, 75 a cikin kashin nan suna karatu. Amma in baka da kowa dan kai karatu kai aikin banza, zaka ci gaba da zama a haka kawai. Sannan kuma ilimi shine yake gyara al'umma fiye da komai. In baka da ilimi babu yadda za a yi ka zama wani a rayuwa, ba yadda za a yi ka gane cewa wannan daidai ne da wannan ba daidai bane. To koma bayan da aka samu, an samu ne saboda karancin ilimi. Duka suna nan tare. In ka gama karatu yanzu kana neman makarantan, yanzu ka gama secondary school kana neman makarantan gaba da secondary, ka ci waye, ka ci jam, ka ci posyomi. In baka da mai tsaya ma ka je jami'a ba za ka je ba. Sannan ka ma samu ka je jami'an ka wuce, in babanka ba wani bane, baka da wanda zai tsaya maka ka samu aiki ba za ka samu ba. Ka ako babu zaman lafiya, kai karatu babu aiki ba zaman lafiya, ba kai karatu ba babu aiki, babu ilimi ba zaman lafiya.
Sunana Bello Umar. Gudunmuwa da za mu bayar, kamar yanzu mu da muka gama secondary school, muna so gwamnati ta taimaka mana ta ba mu kuɗi, inda ba mu da iyaye innan mu samu mu ci mu ma mu je makarantan gaba, ko za mu taimaka ma iyayenmu. Wanda ke taimaka mun ma Allah ya riga ya ɗauran shi. Ga nan yanzu na samu na shiga wurin kafinta haka, ina so in samu ni ma iya in tafi makarantan gaba. Ina nan dara kun guza ni, aka dawo da ni nan wajen saboda yanayin wajen, in da ba haka sun yawa a wajen. Na ma su ma in shiga daga cikinsu, Allah ya yi kawai, Allah ya ba mu abinda ta ga abinda da nake yi kawai ta dawo da ni nan.
Sunana Halima Rabi'u. Ta hanyar samun adalci ga shuwagabanninmu, baya ga shuwagabanninmu da mu al'umma, mu ma a tsakaninmu mu ringa wa junayenmu adalci. Saboda in dai manyan shuwagabanni za su sata kuɗi don yin amfani da shi don gina iyalansu da sa sun manya-manyan makarantu, su kuma 'ya'yan talakawa ta gwamnatin ma sai a hankali dai da ake zuwa malamin ba ya isa su kai ba, balantana ma a samu koyarwan yadda ya kamata. Sa'annan kuma yaro ya girma ya taso ba galihu hanyar neman kuɗi ba wani sana'a, suna gani ƴaƴan masu kuɗi a wuce da su a mota, su ma suna hangen su samu wannan kuɗin. To ƴan siyasa sukan yi amfani da matasa domin su tada hankula a dan siyo musu kayan shaye-shaye da maye don su bige kasalce ba sa ganin kowa da kima. To ya kamata dan Allah a dinga tausayawa talakawa, ana tallafa musu wajen karatunsu da samun sana'o'i, a dan bude dan abubuwan koyan kasuwanci, koyan sana'a. Duk da haka mutum da ya a nuna mishi da ilimin nashi yafi idan mutum yana da abin yi bayan da za a yi je tashin hankali. Wassalamu alaikum.
Haka ne, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar muku da wani shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Alice a madadin wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikira ke cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba.
A gayi da Jummai. To shirin tsuntsiya madaurin kida yake nan aka saurara. Yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum mai saurare, barkamu da saki saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Kamar kullun ga gogon naku Elhikaya da yadda ta kaya fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya sanya hannu kan dokar ba matasa da kuruciya damar tsayawa takarar siyasa, yayin da babbar kotun tarayya ta tura tsohon gwamnan Taraba Jole Nyami gidan yari ya share shekaru 14. Haka nan an gurbanar da tsohon gwamnan Kaduna Ramalan Yero gaban kotu da ajiye shi gabanin Duba Beli 6 ga watan nan. Sabuwar demokuraɗiyyar Najeriya ta cika shekaru 19. Dan gwagwarmaya Imran Wadanas ya ce akwai nasara da aka san haka.
Iske duk an waye gari an tara ayyuka waɗanda ba ida saba da yawa. Waccan gwamnatin ta binnata, wannan ta binnata, waccan ta binnata.
Dino Milay ya yi yunkurin soyayya sheka zuwa PDP, inda majalisar wakilai kuma Adams Jagaba ya yi gaba zuwa PDP daga APC. Gombe kuma ruwan sama ya yi sanadiyar mutuwar mutane da rushe gidaje, inda Allah ya yi wa hafizin Alkur'ani Muhammad Bello Musa rasuwa. Sanadiyar dauke shi da ruwa yayi cikin mota kirar Honda Civic daga unguwar Jika da Fari zuwa Kumbiya Kumbiya. Yola kuma ana juyayen rasuwar shahararren dan jarida Abdullahi Nosuet. Nasura da Maili Kaya Madar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka ne, to yanzu za mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma ‘yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne mai martaba Sarkin Tangale, wato Mai Tangale Abdu Buba, da Malama Lumna Muktar daga Kano. Ga mai martaba Mai Tangale.
Zamantakewa mu wanda dama tuntunin muke da shi a arewa har yayin barbin kudu, kuma yana tafiya wasu dalilai wanda ya kamata mu yi tunani a kai. Saboda haka ne ina kira mu fi ƙarfin zuciyarmu, karka ce don wane ya ɓata shi kenan sai mu ci gaba da ɓatawa. Babu mu hakura domin ƙasar nan, babu wanda zai ce wani ya bar ƙasar nan. Wuyan arewa dole ne mu zauna tare, mu kuma dawo ‘yan uwanmu na kudancin Najeriya nan duka su dawo su sarrafa kasuwanci, Najeriya ta samu cigaba. Saboda me? Saboda yanzu yadda abubuwa suka tabarbare a ƙasar nan, idan mun bari mun zuba ido muna kallon abu yana ta kan ɓaci, domin idan abu din ta ɓaci ƙasan gaba ɗaya ta ɓaci. Ni ina so mu gane mu mu arewa Najeriya da kake ji bacin ta a arewa shine bacin Najeriya saboda haka mu dawo hankalin mu ko me muke ji mu especially mu a arewa mu hankuri mai hankuri mu bar fadi cewa wannan daga wuri kaza mu bar fadi cewa wannan daga wuri kaza idan wanda abinda ya kama na gaskiya ne a fadi gaskiya mai alfarma sarkin musulmi sai ce mu fito mu fadi gaskiya mu da mu kawo abubuwan da za ta kawo mana hadin kanmu a kasar nan kar mu yadda mu son zuciya kar mu yadda mu son zuciya wannan abu za mu fara tun daga gida ne har mu dawo ga local government, mudauga state, mudauga arewa, mudauga kasamu Nigeria kabata. Duk abinda kageni, bazei kawo mana zaman lafia ba, agujeshi. Abinda kasani bazei kawo zaman lafia ba, agujeshi. Yandu mukaje muka imagana, muka imagana makao na mukowa ya koma, mufalka. Duk kasamu ta koma ba, musama mua arewa, angasika niki fadi. Kasamu ta koma ba. Ba yadda kamar yadda da iyayenmu da suka gabata suka bar mana ba saboda haka idan muna son kasar nan ta dawo mu rungume juna mu bar bambanci ta fuskan addini mu bar bambanci ta fuskan kabilanci mu bar bambanci ta fuskan son zuciya cewa wannan abu ba ni ne ba ba zai ba babu saboda haka ni ina kira da babban murya mu dawo mu rishi kasar nan muyi addu'a muyi addu'a ubangiji Allah ya nuna mana inda muka kasa mu doki Allah ya yafe mana mu ci gaba da ruguman juna muyi abinda zai kawo mana cin gaba a kasar nan idan ba haka ba ya amu jikokin mu za su tambaye mu su waye ne ne a wayannan lokuta wannan abu ta tabbare haka me yasa ba su dawo ga hankalin su sun gera ba saboda haka ne ina kira mu fi karfin zuciyar mu harka ce don wane ya bata shikenan sai mu ci gaba da batawa mu hakura mu dawo juna mu hadu mu bada hankuri a inda zamu bada hankuri idan ba mu haka ba abin ba zai kyau ba ba za mu bari abu yana baci muna gani ba
ita kuwa malama Lubna Mukhtar cewa tayi
assalamu alaikum masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci sunana Lubna binti Mukhtar wacce take a Hotoro makaranta a Saida Khadija Tahfizul Qur'an ina kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya musamman Najeriya ta arewa akan yawan rikice-rikice da rashin kwanciyar hankali da rashin zaman lafiya da yake faruwa a wannan ƙasa ta mu ke ada kakannin mu da kuma iyayen mu suna zaune lafiya a cikin ƙasa guda daya da shugabannin mu na baya da suka shude sun riki kowa daidai dan wannan kabila na iya zama a cikin wannan siyasa dan wanda ma na iya zama aka nan manoma da makiyaya mun san cewa dan juma ne da dan jummai kuma wannan sai da wannan zai ciyar da dabbobinsa ko kuma shi ma wannan sai da wannan abin da ya noma zai ci gaba kowa da ya dogara da kowa to amma sakamakon siyasa shi ma da ya shigo ciki sai ya kasance su manoma ko ƴan wata kabila ne suna hamayya da makiyaya wanda aka sarin makiyaya mafulani ne sai wannan kiyayya da gaba ta shiga kuma jagorori suna kallo burtalolin da makiyaya ke kiwo da kuma gurin da manoma su ma suke noman su kowa yana shiga hurumin dan uwansa wanda wannan yake haifar da fitina da gagarumin tashin hankali da kashe-kashen juna da annati da rasa dukiyoyin al'umma wanda har yanzu shekara sama da 20 ana samun rikicin makiyaya da manoma uwa uba zamantakewar al'umma sai kaga fada da yanke-yanke wanda wannan yanke-yanke ya kawo har ga kananan yara yanzu har in ta kama wani lokaci ma sai kai ne za ka samar da kayan maye ga dan dan wannan naka ko kuma ƴaƴan ƴan uwanka na da na al'umma da suke zaune tare wanda duk wannan ya saba wa tarbiya irin ta iyayen mu a da za ka ga mutum daya ya dauki nauyin ƴaƴan al'ummar unguwarsu abin da suka rasa na makaranta zai samar da shi wannan shi muka rasa a wannan kafa ta mu Najeriya ta arewa wanda komai yake da tabarbarewa mu komo baya ga tarbiyyar kawunan mu da ƴaƴan mu alhakin da aka dora mana na ayyuka mu yi kokari mu sauke kuma game da Allah lafiya Allah ya ba mu alkhairi ya ba mu dacewa ya ba mu zama lafiya ya sa mu fahimci kurakuran mu ya ba mu isan yaya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa
barakatuh.
Kuna muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
A gaida da Ibrahim. To jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka anan birnin Washington DC. Menene tasirin watan azumi akan matasa?
Sunana Al-Mustafa Maidara. Abinda an muhimmancin azumi a abubuwa kamar guda biyu ko heda haka a takaice na farko daga cikin su azumi na koyar sheka in kana da wadata ka tuna akwai waɗanda ba su da wadata saboda yinin da kakai da yunwa saboda haka wannan babban muhimmanci na masu arziki shi zan suna bada taimako ko bayan azumi ga waɗanda ba su da galibi
Aisha Muhammad Dangoko Azumi yana da muhimmanci sosai saboda lokacin azumi zaka ga in kamar misali in an ce a karanta alfulada daya za a iya baka lada 10 koke Allah yana saukar da abubuwa da yawa ga azumi lokacin azumi ana ƙara abubuwan lada suna ƙara yawaita sannan kuma Allah yana gafarta mu bayi waɗanda su sannan in ma kana cikin ƴan wuta Allah na iya mi da kai cikin aljanna da dai abubuwa dai masu yawa
Masha Allah sunana Mahmudu Muktar Dambasu alhamdulillah muhimmancin azumi dai azumi ya zama wajibi a kaina mazai na musulmi saboda ina ɗaya daga cikin shugabannin musulunci Allah ya wajabta mana azumi dole ne akan musulmi yake na biyu kuma Allah subhanahu wataala shi kadai yake biya wa ita ban ladan azumi shi ke sani azumi muhimmancin azumi kuma a gare ni a gaskiya tsakani da Allah yake kara min lafiya da yake kara duk shi akan azumi zo naka samu da karuwar lafiya da kar rage a yake abubuwan da ba su kamata ba maganganun ba su dace ba da kuma zuwa wurin da ba su dace ba alhamdulillah
sunana Harabu dan shugaban turare to alhamdulillah watan azumi dai wata na mai albarka cikin wata 12 Allah ya zabe shi wata na rahama na jinkai na dayauta bayi daga wata zuwa aljanna wata na mai muhimmanci he da duwai aka so saboda haka ina bada shawara ga musulmi mujajirce game da ibada musamman wanga lokaci kai abu guda za a linka maso 10 idan kai 10 za a linka maso 100 idan kai za a linka maso
To Allah ya sa mu dace. Da wannan ne muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice.
An rantsa da shugaban ƙasar Misira Abdel Fattah Al-Sisi domin wa'adin mulki na biyu yau Asabar gaban majalisar dokokin ƙasar inda ya shaida musu cewa yana daukar kansa matsayin shugaban ƙasar dukkan al'ummar ƙasar da waɗanda suka goyi bayansa da ma waɗanda ba su goyi bayansa ba. Bayan daukar rantsuwa Sisi ya bayyana cewa zai yi aiki tukuru domin gina ƙasa da shata makomar da za ta cimma burin al'umma na zama ƙasar da ta ci gaba da kuma kafa foundation na yanci da demokradiya da maido da ƙasar Misira bisa turba da kima a ƙasashen duniya abin da ya bijire wa ƙasar sibili da rikicin cikin gida ya kuma jaddada cewa al'ummar ƙasar Misira za su hada hannu wajen yakar ayyukan ta'addanci har sai sun shawo kan wannan matsala baki daya An rantsar da shugaban jam'iyyar 'yan gurguzu Pedro Sanchez yau Asabar a matsayin sabon Prime Minister kasar Spain bayan da majalisar dokokin kasar ta kada kuri'ar nuna rashin goyon bayan Prime Minister Mariano Rajoy jiya Juma'a. Sarkin Spain Felipe na shida shine ya rantsar da sabon Prime Minister a wani biki da aka yi a fadarsa da ke Zazzaula kusa da Madrid. Sanchez ya samu nasara ne bayan kada kuri'a kan kudirin da aka gabatar na nuna rashin goyon bayan Prime Minister inda 'yan majalisa 180 suka goyi bayan kudirin yayin da 169 kuma suka nuna rashin goyon baya
Masu sauraron mu da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin Yanzu a madadin Alheri Grace Abdu da ta yi gabatar da shirin da kuma Salamun Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Phil Hashin Guman nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.